opportunité en tant qu'entrepreneur. Oui, avec les lignes.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masana da barkamu da wannan dare da fatan mun sake samun lafiya. Sunana na Sarki Hashim Kamal tare da Mr. Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wani shiri na daren yau Litinin 2 ga watan Satumba shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa rundunar tsaron Najeriya ta yi ƙarin haske kan motocin yaƙi biyu na sojojin ƙasar da aka ga 'yan ta'adda na cinna musu wuta. Haka kuma za a ji cewa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haifar da asarar dukiya da lalata hanyoyi a ƙasar Kamaru. Sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma da Muhammad Ibrahim Kwadi zai ta mana. Sai kuma labaran wasanni da zai zo muku daga nan Washington DC, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Yajin aikin ma'aikata na gama gari ya kawo cikas ga Isra'ila a ranar Litinin, yayin da babbar kungiyar kwadago da 'yan kasuwar kasar ke kokarin matsawa gwamnati lamba kan cin yarjejeniyar tsagaita wuta da kungiyar Hamas don kawo ƙarshen faɗa a Gaza a daidai lokacin da yakin ya kusa cika watanni 11 ana gwabzawa. Gagarumar zanga-zangar 'yan kwadagon bayan dubin dubatar mutane sun yi zanga-zanga a kan tituna a daren ranar Lahadi, ita ce mafi girma ta nuna adawa da gwamnati tun bayan da aka fara yakin a watan Oktoban bara. Dakatar da ayyukan na ranar Litinin ya zo ne kwana guda bayan da Isra'ila ta sanar da cewa an sake gano garwakin wasu mutane 6 da aka yi garkuwa da su a wani ginin ƙarƙashin ƙasa da ke kudancin birnin Rafah na Gaza. An rufe bankuna, asibitoci, shaguna tare da dakatar da hanyoyin sufuri na gwamnati da babban filin jirgin saman ƙasar ko kuma an taƙaita ayyukansu. Sai dai a wasu fannonin harkokin yau da kullum na ƙasar yajin aikin bai yi tasiri ba. Hukumomi a Kinshasa babban birnin ƙasar Congo sun ce fursunoni sun yi ƙoƙarin fasa babban gidan yarin ƙasar kuma an ji ƙara harba-harba daga cikin gidan yarin mai matuƙar cunkoso. Kakakin gwamnatin Congo Patrick Muyaya ya tabbatar da haka a shafinsa na X cewa akwai yunkurin tserewa daga gidan yarin a ranar Litinin. Kafofin yaɗa labarai na cikin gida sun rawaito cewa jami'an tsaro sun kashe wasu waɗanda suka yi ƙoƙarin guduwa. Ya zuwa safiyar ranar Litinin, jami'an tsaro sun killace hanyar da ke zuwa gidan yarin. Hotunan bidiyon da ake zargi na cikin gidan yarin makale ne sun nuna garwaki da dama a ƙasa. A yau Litinin, hukumar zaben ƙasar Tunisia ta sanar da amincewa da 'yan takarar shugaban ƙasa 3 a zaben da za a yi a ranar 6 ga watan Oktoba, ce har da shugaban ƙasar Kais Saied, inda ta kori wasu 'yan takara 3 da ke neman tsayawa takara duk da hukuncin da kotu ta yanke da ya ba su damar tsayawa takara. A makon da ya wuce 'yan takara 3 da aka kora sun samu nasarar ɗaukaka ƙara a kotun gudanarwar ƙasar kan hukuncin da babbar hukumar zaɓe mai zaman kanta IC ta yi na hana su tsayawa takara. Hukumar ta ce ba su samu cikakken goyon baya da ake buƙata ba don tsayawa takarar babban muƙami. Mutanen na daga cikin mutum 14 waɗanda aka ƙi amincewa da buƙatarsu ta neman shiga takarar. A ranar Litinin, hukumar IC ta ce jerin sunayenta na farko tabbatacce ne kuma ba batun ɗaukaka ƙara. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Ukraine sun faɗa a yau Litinin cewa dakarun Rasha sun kai hari a yankuna da dama da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuƙa, ci har da Kyiv babban birnin ƙasar Ukraine. Serhiy Popko, shugaban hukumar soji ta Kyiv, ya faɗa a kafar Telegram cewa Rasha ta harba wani jirgi mara matuƙi tare da makamai masu linzami ƙira kurus guda 10 da kuma makami mai linzami ƙira ballistic kusan guda 10 a birnin. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce faɗuwar tarkacen da makamin tsaron sararin samaniya Ukraine ya harbo sun jikkata aƙalla mutum 2. Harin nan Rasha ya kuma lalata wani tankin tafasa ruwa a wani gidan ruwa da kuma mashigar tashar jiragen ƙarƙashin ƙasa na cikin gari da ake amfani da shi a matsayin mafakar bam. Sojojin Ukraine sun ce sun harbo makamai masu linzami 22 cikin 35 kuma jirage marasa matuƙa 20 daga cikin 23 da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hari a yankuna da dama. Yau Litinin Amurka tana bikin ranar ma'aikata ta shekara-shekara wanda a hukumance ake jinjina a ma'aikatan kasar. Bikin da har ila yau yake nuni da zuwan ƙarshen lokacin bazara amma ba a hukumance ba. Bikin ya kawo ƙarshen hutun ƙarshen mako na kwanaki uku da mutane da yawa ke amfani da shi na kammala hutun ƙarshen yayin da yara suka fara sabuwar shekara a makarantu. A gefe guda kuma shagunan sayar da kayayyaki ke rage farashi.
The Transportation Security Administration predicts its agents will screen...
Wakilin kamfanin dallancin labarai na AP ya ce, hukumar kula da sufuri ta yi hasashen tantance mutum sama da miliyan 17 a filayen jiragen saman kasar daga ranar Alhamis da aka fara hutun zuwa ranar Laraba da za a kammala hutun. Waɗanda ke tafiya da mota a lokacin hutun suna fuskantar matsakaicin farashin man fetur. Wanda ya yi ƙasa da kashi 10 cikin 100 ƙasa da irin wannan lokaci a bara. Yau Litinin wani rahoto na hukumar kula da yanayi ta duniya WMO ya ce, Afirka na fuskantar ƙaruwar matsalar sauyin yanayi sosai, inda ƙasashe da dama ke kashe kusan kashi 9 cikin 100 na kasafin kuɗi wajen yakin mummunan yanayi. Duk da samar da gurɓatacciyar iska mafi ƙaranci idan aka kwatanta da sauran nahiyoyi. Yanayin zafi na ƙaruwa cikin sauri fiye da matsakaici na duniya. Rahoton hukumar WMO na yanayi na ƙasa da ƙasa a Afirka na 2023 ya ce, a yanzu haka ƙasashen Afirka suna yin asara a matsakaicin kashi 2-3 cikin 100 na haɓakar tattalin arziki na cikin gida da suke fama da matsanancin zafi wa makon ruwan sama, ambaliya, mahaukaciyar guguwa da kuma daɗewar fari. Gargaɗin na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasashen Afirka ke nazarin yadda za su yi amfani da tarukan COP na Majalisar Ɗinkin Duniya na bana domin samun kaso mai tsoka na kuɗaɗen tallafin yanayi na duniya.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Madalla. Rundunar tsaron Najeriya ta yi ƙarin haske akan motocin yaƙi biyu na sojojin ƙasar da aka ga ƴan ta'adda na cinna musu wuta, yayin da kuma tsaffu da manyan sojojin ƙasar ke ci gaba da taukan muhawara akan cewa ko rashin dacewar tarewar ministocin tsaro da manyan hafsoshin ƙasar zuwa Sokoto don sa ido a yaƙi da ƴan ta'adda. Hassan Maina Kaina na ɗauke da wannan rahoton.
Hedkwatar rundunar tsaron Najeriya ta yi ƙarin bayani akan motocin ta biyu na yaƙi da aka ga kaftakin ɗan bindigan nan wato Bello Turji shi da yaransa na cinna musu wuta a cikin daji. Wata sanarwa da daraktan cibiyar tattara bayanai a hedkwatar rundunar tsaron Najeriya Major General Edward Bube fitar ya yi bayanin dalla-dallan abin da ya faru. Kamar yadda ya umarci ɗaya daga cikin jami'ansa Group Captain Ibrahim Albukar ya mana ƙarin bayani.
Wato za su je wani clearance operation ne, wato suna hanya, to kuma karka manta ka san ana cikin Agusta ne wanda ruwan sama ta zamanto sosai, sai aka samu matsaloli wanda suka shiga tabo irin da wannan motan ya kasa tafiya haka, da suna kokari dai su ga yadda za a yi a shakan wannan lamarin. To alal hakika ana cikin wannan abin, bayanan sirri ya nuna akan cewa ga wayannan ɗan ta'addan sai gaya za su taso musu. To da wannan aka yi wannan aka ji wannan bayanin, sai su kuma sojojin da dabaranmu na musu aka yi demobilizing motor da yake an yi kokari a cire shi ta ci tara haka, sai aka demobilizing vehicle din. To suka yi demobilizing vehicle din suka cire duk abubuwa na kayan yaki da sauransu suka yi advancing. To sai wannan ƴan ta'addan suka zo suka sanya wa abin wuta kamar da shi director ya faɗa a reportin sa.
Wannan kuma da kuma ƙarin aika-aika irin na ƴan ta'addan a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara ya kusata gwamnatin Najeriya, inda ƙaramin ministan tsaro da kuma manyan hafsoshin sojojin ƙasar suka ƙuduri aniyar tarewa jihar Sokoto domin fuskantar wannan aika-aika na ƴan ta'adda har sai sun ga abin da ya tura ya buzu naɗi. Wannan mataki na ƙaramin ministan tsaron ya janyo ra'ayoyi mabambanta tsakanin tsaffin manyan sojoji a ƙasar. A cewar Hafsa mai ritaya Wing Commander Musa Isa Salman, wannan mataki na minista ko kadan bai dace ba.
Su tare Sokoto ko wani wuri ma bai taso ba, alama ce da ke nuna cewa kila akwai abin da ake cewa break of akwai yankewan wato chain of command ko kuma aiwatar da al'amura. Bai da amfani kuma ba zai taba samu da wani dami ido ba ko kuma ya haifar da dami ido kuma idan ma wasu da ke suka san yadda al'amuran nan suka ne suka ji mura wannan magana dariya gaskiya za su danga mana
amma ga Kanar Muhammad Dole da ya aiki a rundunar kawancen kasashen yankin tafkin Chadi na ganin wannan daidai ne
babban abin da mutane za su yi la'akari da shi shine tsaro na rayuwa da dukiyar jama'a ta takallaka akan gwamnati hukumomi kenan don haka idan an diba haka wannan matakin da an ka doka ya daidai sai dai a sani yaki gaba da gaba sojoji suke yin shi kuma komandojin da suke kasa a wurin su suke gudanar da shi su mayan jami'an gwamnati da kuma mayan hafsoshin sojoji suna zuwa kaddamar da abin ne ko kuma gani ma ido a lokaci ba wai su je ranar da aka fara ba su zauna suna biye su gindi har sai an kammala
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan Maina Kaina Idan muka tsallaka makwabci a kasar kamar kuwa ruwan sama ne kamar da bakin ƙura yayi gyara kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Muhammad Rabi Damba ya hado mana
akan layin da banga mora kusiri shashin ta kamar da banga kusiri ne ake gasa ma masu jigilar kayayyaki aya a hannu misali akari da ruwan sama da ta yi tsamari ta kuma haifar da hudani abinda yasa lalacewar hanya ya dakatar da kaiwa da kawowa ga masu amfani ga wannan layi shugaban karamar hukumar Logon Ishari gani yake cewa ruwan sama ya tabarbarar da yanayin wannan hanya motoci kuma da suke zuwa daga asashe makwabtai ba sa mutunta ton abin da ya dada gurbata wannan al'amarin kenan ina muna iya bakin kokarin mu domin ganin cewa hanyar ta koma kamar da kuma kowa da kowa ya kama gudanar da aikin shi ba tare da ya samu matsala ba ɗan kasuwa da masu jigilar kayayyaki da suka shafe kusan mako guda dauke da abinci masu saurin lalacewa sun rasa uwar da ta haife su duban yanda al'amarin ya tsamari sun karkata ga gwamnati domin samun mafita Alhaji Kabiru ɗan kasuwa yana mai ra'ayin cewa
duba da karubale da muke fuskanta a wannan makonni shine rashin kyawun hanya ko kuma in ce tsakanin Najeriya da Kamaru a boda dai da muke samun matsala har ila yau gani dai yana tsaye dai a kan boda hanya ba kyau
dangane da wannan al'amarin da ke sa kowa da kowa cikin halin ni'yasu ne gwamnar jihar Arewa mai nisa ya yanke shawaran baima shugabar karamar hukumar Logon Ishari umurnin dakatar da jirga-jirga tare da gyara wannan hanyar cikin gaggawa wannan hanyar ne mai hada kusirin da Jamena da kuma Jamena da Maiduguri Ibrahim Shekarau driver yace
mu direbobi manyan motoci muna cikin hali wanda wato ba kamar sa a yau dai mun taso abin da yake ga muku ni ne loading albasa ne gashi nan yanzu haka muna sai da masu shanu da masu mai to hanyar nan ya yanke ba yau ba hanya ya lalace kaza hanya ba bibiya ba gyara ya zama na duk abin da aka taso kwana kadan yanzu ruwan da aka dan yi na farko shine da lalata kuma abin to muna nan dai muna sai yau ba mu san lokacin zaka mana agaji da za zuwa gyaggyara mana wannan hanyar kuma shine yake wucewa shine hanya lamba daya wanda yake tashi daga Duwala a wuce a shiga biya ku shiga har shiga ta
domin kiyaye wannan hanyar dake da muhimmanci ga kasashen yankin tsakiya da kudancin Afrika gwamnatin Kamaru tare da taimakon abokan tarayya suka kafa wani shiri domin gyara wannan hanya hanyar Semak mai tsawon kilomita 57,858 amma kuma kashi 12 katal ne cikin kashi 100 ke dauke da kwalta Muhammadu Rabiu Damba muryar Amurka daga nan Gaundere cibiyar Adamawan Kamaru
a gaida Muhammad Rabi Damba wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM kamar ko da yaushe za ku shafa mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
ƴan kasa da hukuma
mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kafa shi dadi ba ba alkawarorin kariya ba inda ma su irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba.
Masarai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari zan gabatar.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kaddara ce wadda ta zo daga Allah subhanahu wataala kuma mun karba.
Dan Allah dan Annabi muna kira ga gwamnatin jihar Jigawa ta dube mu da gidajen mu da gonakin mu da titin mu ga ba abincin da za a ci.
Duk shekara in ruwan nan yazo sai mun tafi mun ji don kayayyakin mu muna komawa su guraren. Wasu ƴan Najeriya kenan suke kokawa game da matsalar ambaliyar ruwa da ta ritsa da su a bana, kuma wannan shine batun mu na yau a dakace mu.
Afirka mutum ne yan daki hanshaki kuma ingantacci mai karfi ga shi amintacci da basira ilmi ta tacci da farida baki ne yi kona
madalla. Masarare yanzu haka jihohi da dama a Najeriya na fuskantar ambaliyar ruwan sama, inda dubban gidaje da gonaki da sauran kadarori na al'umma suka salwanta. Watanni daga hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya da sauran hukumomin aikin ceto sun ce kimanin jihohi 25 ne suke fuskantar wannan iftila'i na ambaliya. Jihohin sun hada da Bauchi da Borno da Katsina da Benue da Bayelsa da Niger da Kaduna da kuma jihar Jigawa. Jihar Jigawa na cikin jerin yankunan da wannan ambaliya ta bana ta munana, inda ta shafe kimanin 10 daga cikin kananan hukumomin jihar guda 27, kuma akalla rayukan mutane 30 ne suka salwanta.
Alkasun Usman Gantsa da karamar hukumar Buji daga jihar Jigawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kaddara ce wadda ta zo daga Allah subhanahu wataala kuma mun karba mun kuma yadda da ita. Fatan mu ubangiji Allah ya sa bayan wannan al'amari da ya shafe mu Allah ya kawo mana alkhairi da albarka bayan wannan iftila'i da muke ciki. Hukumomi zo su duba musu ga yanayin da gidajen mu suke ciki, muna neman agaji na gaggawa bisa wannan iftila'i da ya faru especially a fadin karamar hukumar Boji gaba ɗaya. To sannan kuma akwai harkoki na tafiye-tafiye wanda hakan ta jawo harkar kasuwanci ma kusan ta tsaya, domin yanda hanyar da ta tashi daga ainihin girin bazuwa sara amma sai an mata ai an mata fito.
Amina Inuwa Gantsa, Sabon Gari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, muna cikin wani mawuyacin hali wanda bamu taba shigar sa ba a tarihin rayuwar mu, dan wallahi yaran mu da kyar ake cikuro su daga cikin ruwa ga kayayyakin mu, haka duk muke fama musamman Gantsa Sabon Gari. Dan Allah dan Annabi muna kira ga gwamnatin jihar Jigawa ta dube mu da gidajen mu da gonakin mu da titin mu ga ba abincin da za a ci.
Sunana Mufta Ado Abdullahi da cin da iftila'i na cin ruwa. To alhamdulillah muna roko ga Allah ya sa wannan alkhairi ne, kuma Allah ya kawo mana dauki. Sannan muna roko ga gwamnati, muna nema gwamnati da a taimaka mana a dube mu da idan duba da yadda a yanzu wasu ba sa cikin mahallin su kusan shekara kudi kenan ruwan nan muna fama da shi na barin gidaje. Duk shekara in ruwan nan yazo sai mun tafi mun ji don kayayyakin muna komawa su guraren.
Yanzu aka da gwamnatin jihar ta Jigawa ta ce tana aikin sake tsugunar da waɗanda wannan ambaliya ta shafa tare da basu tallafi. Dr. Haruna Meliga shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar.
To yanzu dai ba komai shagaltu wajen kaiwa tallafi ma masu wannan iftila'i. Muna kai musu kayan agaji wanda ya shafi abinci da kayan magani. Akwai wasu murai na wucin gadi da muke amfani da su wadda makarantu ne, kuma cikin iko Allah ma yara suna hutu. Muna da magidanta da suka samu wannan iftila'i sun kai 9,000. Kuma gidaje da suka samu wannan abin nan sun kai 5,000.
Ya batun gonaki?
Gonaki kan ba magana, gaskiya ya yi kadin gonaki wajen kadada 9,000 da wani abu shi ba.
Ka ce kuna ba su tallafi, ya tsarin rabon tallafin nan kuka shirya shi?
Wato yadda muka shirya shi shine za mu ba da shi abinci danye a samu a dafa a gurin da suke wannan abin da su dinga sharing.
Tunda hukumar ka ta jiha ce, za a iya cewa wannan tallafi daga hukumar gwamnatin jiha yake kenan?
Gwamnatin jiha ta tallafa, kuma da yake assessment din da muke yi muna yi da nema ne hukumar kad ba da agajin gaggawa a gaggawa ta kasa, kuma sun gani suna kokarin su je su kawo mana tallafi.
Wannan mataki da kuka dauka za a iya cewa na gaggawa ne kuma na wucin gadi, akwai wani tsari da kuke a gwamnatance, misali a ce za a samar da wani yanayi wanda za a dinga kubutar da mutane daga wannan yanayi na filayi?
Kwarai da gaske gwamnati ta yi kokari, ta samu kwararru daga kasar Netherlands da suka zo suka duba irin wannan yanayi, dan za su zo Allah da za su yi dama-damai da hanyoyin ruwa yadda ruwan zai daina dan mu insha Allah.
Ka ce kuna ba waɗannan mutane wajen mutum magidanta 9,000 abinci safar dare da rana, ya zuwa yanzu gwamnatin jigawa na ta kashe akan wannan hidima?
Gaskiya sai an yi kiyasi, sai an yi kiyasi tukuna. Irin farko dai ta cire wajen ₦1,200,000 da wani abu wanda aka je na sayan kayan emergency ne wannan, wanda za a yi ko ta kwana a kai dauki.
Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka, ko yawan maula ko sadaka, ka sani har yanzu suna sarka.
A nata ɓangaren majalisar dokokin jihar ta Jigawa ta ce za ta yi ƙoƙarin samar da wata doka da ta shafi sauyin yanayi da nufin daƙile waitar wannan ambaliya, tunda nazarin masana ya nuna ambaliyar ta samo tushe ne daga sauyin yanayi na duniya.
Majalisar dokoki muna ta tunanin yanda za mu tsari ko da na doka ne don yi supportin harkar da gwamnati ke yi a kan maganar climate change ko kuma mamar yanayi ko kuma yadda abubuwa yake na flood. Mun sani yanayi ne da yake canjuwa ta wanda duk duniya abubuwan ne ya shafa, amma muna tunanin mu a harka tamu da za mu ba da guduma a matsayin mu na ƴan majalisu mu ga ya za mu yi mai doka wanda za ta amfanar, za ta taimakawa gwamnati da yi abin da za a samu saukin wannan al'amari. Ka san kamar yadda ke magana murmure ne yakan canja, sai gwamnati ta yi abu kaza kuma sai ga wani abu ya bullo saboda yanayi. Amma dai mu a majalisun ce kamar yadda ke tabbatar ma za mu iya kokari mu ga cewa mun yi wani legislation yanda abubuwan za su zo mun da sauki nan.
Honorable Haruna Aliyu ɗan Jatin kenan, shugaban majalisar dokoki ta jihar Jigawa. To Allah ya kyauta. Masu sauraro, ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ilimi babban abu ne gumi, shi zai kankan ya mutuncin mu.
A gai da Mahmud Ibrahim Kwari.
Masu sauraro, albishirinku, shin kuna neman labarai da ɗumi-ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka: alamar ƙarawa 1 wato +1, sai ku saka 2 0 2 4 4 5 6 3 8. Zan sake maimaita lambar: alamar ƙarawa 1 2 0 2 4 4 5 6 3. Kada ku bari a barku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannu.
Yanzu kuma sai wasanni a takaice.
Shahararren ɗan wasan gaba na Najeriya da ke takale da kungiyar Napoli ta kasar Italiya, Victor Osimhen, ya shiga tsakanin wuya bayan da aka rufe kasuwar cinikin 'yan wasa ba tare da ya sami kungiyar da ta saye shi ba. Osimhen, wanda ya yi yunkurin barin kungiyarsa ta Napoli, ya gaza cimma matsaya da kungiyar Chelsea dake Ingila da kuma Al Ahli ta kasar Saudiya bayan da aka rufe kasuwar cin kayyar ƴan wasa a ranar Juma'ar da ta gabata. Chelsea ta yi yunkuri a ranar ta ƙarshe ta rufe kasuwar cefanen ƴan wasan inda ta yi tayin dauko Osimhen a zaman aro tare da zaɓin sayansa a ƙarshen kakar wasanni. To amma kuma an kasa cimma daidaito sakamakon yawan kuɗaɗen albashin da ɗan wasan ya nemi a riƙa biyansa. Rahotanni sun ce tuni da kungiyar ta Napoli ta cire sunan Osimhen daga jerin tawagar ƴan wasanta na farko a kakar wasanni ta bana. A wani abu da ake ganin mataki ne na maye gurbin Osimhen ɗin a makon da ya gabata, Napoli ne buga wasanni a gasar Serie A. Ta kasar Italiya ta kammala sayan ɗan wasan Belgium Romelu Lukaku daga Chelsea. Wasu rahotanni kuma sun bayyana cewa kungiyar Liverpool ta Ingila ta yi nazarin yanayin Osimhen da zimmar soma shirye-shiryen sayansa a kasuwar cefanen ƴan wasa ta bazara. To amma ita ma kungiyar ta ja da baya sakamakon yawan kuɗin albashin da yake karɓa a Napoli. A fagen wasan tennis kuma babbar gasar US Open ta bana ta zo da abubuwan mamaki. Bayan da aka yi wajarar da manyan zakaru da zalatan ƴan wasa tun a matakan farko na gasar, zakaran gasar ta bara wato Novak Djokovic wanda shine na biyu a duniyar tennis ya fice daga gasar a mataki na uku bayan da ɗan ƙasar Australia Alexey Popirin ya doke shi da turmi uku a jere wanda shine mataki mafi kankanta da aka taɓa fitar da shi daga gasar a cikin shekaru 18. Hakan na nufin Djokovic ɗan ƙasar Serbia zai karkare wannan shekara ba tare da lashe wata babbar gasar tennis ta Grand Slam ba karon farko tun daga shekara ta 2017, a yayin da kuma yake ci gaba da fafutukar samun lashe gasa ta 25 domin kafa tarihin da ya zarta na kowa a duniya. Ficewar ta Djokovic ta biyo ne bayan da aka yi wajarar da matashin da taurarinsa ke haskawa a halin yanzu wato Carlos Alcaraz ɗan ƙasar Spain wanda ɗan ƙasar Girka Botic Zandeskov ya yi wajarar da shi tun a zagaye na biyu na gasar. A ɓangaren mata ma an yi wajarar da mai riƙe da kambin gasar Coco Gauff wacce ita ce 'yar wasa ta uku a duniya bayan da 'yar uwarta 'yar ƙasar Amurka Emma Navarro ta doke ta da turmi 2-1 a zagaye na hudu na gasar. To ƙarshen labarin wasannin kenan. Murtala Faruk sanyin ne a Washington DC.
A gai da Murtala. To rahotanni da muke samu na cewa kungiyar Napoli ta amince za ta baiwa kungiyar Galatasaray ta ƙasar Turkiya aron ɗan wasan Najeriya Victor Osimhen. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato labarai amma ba a takaice.
Yajin aikin ma'aikata na gama gari ya kawo cikas ga Isra'ila a ranar Litinin, yayin da babbar kungiyar kwadago da 'yan kasuwar kasar ke kokarin matsawa gwamnati lamba kan cin yarjejeniyar tsagaita wuta da kungiyar Hamas don kawo ƙarshen faɗa a Gaza a daidai lokacin da yakin ya kusa cika watanni 11 yana gwabzawa. Gagarumar zanga-zangar 'yan kwadagon bayan dubin dubatar mutane sun yi zanga-zanga a kan tituna a daren ranar Lahadi ita ce mafi girma ta nuna adawa da gwamnati tun bayan da aka fara yakin a watan Oktoban bara. Hukumomi a Kinshasa babban birnin kasar Congo sun ce fursunoni sun yi kokarin fasa babban gidan yarin kasar kuma an ji ƙarar harba-harba daga cikin gidan yarin mai matuƙar cunkoso. Kakakin gwamnatin Congo Patrick Muyaya ya tabbatar da haka a shafinsa na X cewa akwai yunkurin tserewa daga gidan yarin a ranar Litinin. Kafofin yaɗa labarai na cikin gida sun rawaito cewa jami'an tsaro sun kashe wasu waɗanda suka yi ƙoƙarin guduwa. A yau Litinin hukumar zaben ƙasar Tunisia ta sanar da amincewa da 'yan takarar shugaban ƙasa uku a zaben da za a yi a ranar 6 ga watan Oktoba, ci har da shugaban ƙasa Said, inda ta kori wasu 'yan takara uku da ke neman tsayawa takara duk da hukuncin da kotu ta yanke da ya ba su damar tsayawa takara. A makon da ya wuce 'yan takara uku da aka kora sun samu nasarar ɗaukaka ƙara a kotun gudanarwar ƙasar kan hukuncin da babbar hukumar zaɓe mai zaman kanta IC ta yi na hana su tsayawa takara. Jami'an Ukraine sun faɗa a yau Litinin cewa dakarun Rasha sun kai hari a yankuna da dama da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuƙa, ci har da Kyiv babban birnin ƙasar Ukraine. Serhii Popko, shugaban hukumar soji ta Kyiv, ya faɗa a kafar Telegram cewa Rasha ta harba wani jirgi mara matuƙi tare da makamai masu linzami ƙirar cruise guda 10 da kuma makami mai linzami ƙirar ballistic kusan guda 10 a birnin.
To masu raro da haka ne muka karshen shirin namu ne yau baki daya. Sai aka kasance da mu da karfe shirin na safi gobe Talata idan Allah ya kai mu. Inda zamu kawo muku wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Za kuma yi zuwa shafinmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka wajen kawo muku shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma Julie Lever Station wadda ta hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu ta yau. Mr. Phil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa assalamu alaikum.